daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 13 ga watan Nuwamba, assalamu alaikum, barka da warhaka. Shirin yau da gobe na matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma FM a yammai ƙasar Jamhuriyar Nijar ta gidan rediyo amfani. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
To, kamar yadda kuka sani, dama kowace Juma'a yau da gobe shirin matasa akan al'adu ne da nishadi, kuma yau shirin yayi babban kamu daga masana'antar fina-finan Najeriya.
Haka ne Jamila. Bari masu saurare su ji muryar bakon namu, mu ga ko za su gane waye. To, ko za ka dan yi magana su ji.
Assalamu alaikum, ina mai farin cikin kasancewa da samun wannan dama ta kasancewa a wannan shirin mai albarka a wannan gidan radio na ƙasar Amurka mai albarka.
Yawa, na ji daɗi da baka faɗi suna ba. Idan ba ku gane ba, duk da kun ji wannan murya, ga wata matashiya. To, har yanzu dai idan ba ku tanka ba, bari dai bakon namu ya gaya muku sunan shi da bakin shi.
To, masu saurare, salamu alaikum, ni ne Ahmad Muhammad Sari, shugaban kamfanin Sarrif Glasses Merchandise Limited.
To, kamar da kuka ji bakon namu wanda muke tare da shi yanzu haka shine Dr. Ahmad M. Sarari mai Classic Media a Kano, ko?
Classic Films.
To, yawa. To, amma kafin mu tattauna da shi, kuma mu bude layin waya, kuma ku kira mu kai tsaye, muna tare da karin magana tare da Malam Aminu Maidawa. Har ma ku shakata da wata waƙar da mai haɗa mana sauti Daniel Brown ya zaɓa muku a yau. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Da farko ga filin karin magana tare da Malam Aminu Maidawa. Karin maganar mu ta yau ita ce, maciji ba a yi maka gyaran fuska.
Karin magana.
Maciji ba a yi maka gyaran fuska. Ma'ana, watan abin da duk za ka ga maciji, a sille za ka gan shi da kyansa da komai ba mai masa gyaran fuska. To, Fashola wanda ya fito daga jihar Lagos, shi ne mutumin da ya cancanci amfani da wannan karin magana a ce masa maciji ba a yi maka gyaran fuska. Ma'ana, shi ya nuna al'ummar ƙasa ce a gabansa, kishin ƙasa ne a gabansa. Bai san ma'aikatar da za a bashi ba, amma saboda ya san Najeriya ciki da bai, ya kuma san yadda fuskarsa da zuciyarsa take, ya san abin da ya damu al'ummar Najeriya. Shi yasa ya zana blueprint ɗinsa na duk ma'aikatar da ya faɗo da mutanen da zai yi. Kuma irin wannan abin a munan Najeriya da yake ɗan harfinmu, wannan ya zama ƙalubale ga mutanen arewacin Najeriya a dinga fitar da mutane masu zuciya wanda kishin ƙasa ne a gabansu. Si koyi da irin wannan abin da Fashola ya aje, tunda ake appointing din ministoci ko na soja wanda za a yi abu da karfin siyasa daga bayan an gaba daidai bane a ce a gyara, ba su taba samun ministan da aka fitar kwaya daya, ana fatar sai zai bi abokan aiki ya shiga da su ayi wa ƙasa aiki a cikin da al'umma gaba irin Fashola ba. Saboda haka wannan abin da wannan ministan da aka zaba ya ba wa duniya mamaki. Yanzu abin da ake ta magana kenan a kasancewar an ga cewa an ba shi ma'aikata ba tare da an gaya mai ba, ba tare da an kira shi an yi wani abu, amma tuni ma tsarinsa da komai ya yi, kuma wannan ta ba shi dama da gogewarsa yadda ya mulki Lagos. Saboda duk wanda yake mulki Lagos kamar wata jiha kamar ka a Amurka ba su san ɗauke wuta ba, duk motsinsa da wani abubuwa na ci gaba ne da sanin abin da zai je ya dawo. Saboda ba a so a yi maka abin da za a ce je kan an jima ka dawo, ko a ce ba wuta, ko a ce ka zo shiga mota, a ce ba hanya. To duk waɗannan abubuwan sun riga sun haɗe. Saboda haka shi a cikin ministocin ma na daban ne ƙwarewarsa daban. Wannan ya nuna wa cewa 'yan Najeriya fashola a shirye yake ciyar da Najeriya gaba ya kishinta da 'yan Najeriya, kuma sannan mu a ministocin nan ƙalubale ne ga ministocinmu na 'yan arewa waɗanda ga shugaban ƙasa daga arewa ya fito, amma ga shi ko shugaban ƙasar bai yi abin da fashola ya yi ba, domin me shi kansa ba har sai da ya hau mulki saboda wajen wata nawa sannan ya samu blueprint ɗin da zai tafi da Najeriya, amma ga shi daga cikin ministoci masu basira wanda suka kasance sun yi gwamnoni a jihohin, gashi ana cewa yau lura da wajen wutar lantarki da sauransu da waye, yau gashi ya cika ko mutane ya fara aiki. To wannan shi ne muke amfani da shi muke maciji ba a yi maka gyaran fuska. Wanda ya ɗauki wannan karin magana ya daidai da shi ne fashola.
Karin magana.
Jamila,
na'am.
Kin ji karin maganar mu akan misalin da ya bayar da fashola, amma akwai masu ganin kamar ma'aikatu uku aka hada aka ba fashola, akwai masu ganin abin ya mishi yawa ba zai iya ba. Kamar me kika ga ana ta faɗi game da wannan a social media?
Gaskiya a social media ca suke yi, ma idama ba ana son a hada Buhari da fashola ba, to yanzu gashi na an hada Buhari da fashola din. Ɗaya daga cikin hikima da ya amfani da shi, wato duk da an ce masana'antu uku aka bashi, yana da ƙwararru a kowanne daban-daban da za su yi aiki tare. Kamar yanda Maidawa ya faɗa cewa yana da blueprint, ya zo da shi bai san me za a bashi ba, amma kowane irin masana'antu a shirye yake. Kin ga yau kwana na biyu kenan da naɗa su, amma har yanzu shi ne yake trending, har yanzu shi ne ake yawan maganan shi
duk a cikin
sosai. Kuma saboda kin ga ranar farko bayan an naɗa su, ya fara tattaunawa da mutanen shi. Jiya a yau kuma ya tashi da blueprint ɗin me ma zai yi ta ɓangaren wuta. Power kenan kafin ya ji ragowar ukun. To shi ne bambancin tsakanin shi da sauran mutanen da aka ba su.
Kenan ƙalubalen waɗanda 'yan arewa da aka ba mukamin ministoci kenan.
Kwarai da gaske, saboda har yanzu ba mu ji daga gun kowa ba menene nasu ba.
Suna nazari.
To Allah ya taimaka.
To nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da baƙonmu Dr. Ahmad M. Sarari, amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙa mai suna You Are My Heart ta Rex Williams. With Daniel Brown, we had a man of South Yaza Bamuk. Jamila da bakonmu Dr. Ahmad M. Sarari da kuma masu saurare kamar yadda muka gaya muku kun ji shi gashi nan yanzu nan za mu dan yi magana da shi sannan sai mu bude layi kuma ku kira ku mishi tamboyi har ma ku bada taku gudunmawa. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyin ku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Jamila da Dr. Ahmad yanzu gashi an dawo gare mu da harin harko dai muna maka sanni da zuwa wannan hili namu na yau da gobe inda muke tattauna a shiri ne dai na matasa. Kuma na tabbata tunda harakoki ne na fina-finai
sosai
abin ya shahi matasa ko ba haka ba? Yawa to tambayar harko dai da zan yi wannan zuwanka ne na harko na Amurka ko kuma dama can ka saba zuwa saboda naji an ce kana yawan ta bari dai bari mu ji tukun.
To a gaskiya wannan zuwa ziyarar zuwa kasar Amurka shine zuwa na farko. Amma gaskiya ne nima abocin tafiye-tafiye ne wurare daban-daban kasashen Turai da waje ciki ana kokarin zagayawa a gani.
Kuma yawancin tafiye-tafiyen da kake kamar suna da alaka da irin bukukuwan nan da ake a kasashen duniya daban-daban na baje fina-finai kamar wanda ake cewa Films Festival.
Gaskiya ne na tafiye-tafiye na zuwa Film Festival kasashe daban-daban tun daga Afirka wanda ake a Wagadugu da wanda ake yi a kamar kasar France Cannes Film Festival da wanda ake a Cairo da sauran kasashe kamar na Canada na je gashi na zo na mazo na Chicago muna ne don mu ƙara ilimi mu fahimci ya harkar take yaya kuma ake sayar da hajjar kayan fina-finai a wasu kasashen da ba kasanka ba ya za ka sayar da wasu mutane da ba jinsinka ba mutananka ba irin kayanka kamar inda mu mun san inda muke zaune a gida kullun muna fina-finai India America China ana kawo mana yaushe za mu gane ya za mu fara daukar ta al'adar wa mu je mu sayar da wasu.
Yawa
gaskiya kan
yawa na jikin ce kamar na azar tambaya na nan
kamar yadda ya faɗa ne tunda wannan ne hanyar da ta fi ma tasiri wajen mutane su fahimci a fahimci juna ba
gaskiya ne.
Yawa to a wannan masana'anta ta fina-finai kai kamar me kake yi?
A wannan masana'anta na yi abubuwa da dama amma ni abu na fi dogara na farkewa da ƙarfina shine ni wato producer ne. Producer shine shugaban hada shirye-shiryen da nake yi annan karfi na yafi ko fina-finai da ne a baya a matsayin producer na fito banda fiyin kwaya ɗaya da na fito a ne producer ne directing wato kumbar susa wanda DFID suka dauki nauyi muka yi shi amma kowanne a matsayin mai producer nake.
Yanzu idan na tambaye ka in ce akwai producer producer za a ce da Hausa kenan masu irin wannan da yawa tunda dai aka samu wannan masana'anta za ka ji producer wani producer me ya bambanta ka da waɗannan sauran producer?
To a gaskiya in faɗi takaita me bambanta da sauran shine kowa akwai irin tunaninsa kuma kuma ɗan adam akwai irin basirar da Allah ya bashi wacce kowa ba shi da ita. Ni dai na fi ganin akan kaina ina hango kullun cewa ba mu zo inda ya kamata mu je ba, ya kamata mu ƙara gaba, ya kamata mu ƙara mu tada ƙunji, mu ƙara zuba arziki, mu ƙara neman ilimi, mu ƙara faɗaɗa tunaninmu fiye da inda tunaninmu yake a cikin gida. Saboda duniya tana da faɗi, kaka kana zaune a cikin Kano inda ake rayuwa a Kano haka ake a ko'ina. Dole ka fita ka nemo arziki ka dawo da shi gida don na gida su amfana.
Idan muka duba girman Najeriya da yawan al'ummar Najeriya kuma idan muka duba yadda kudancin Najeriya suka ci gaba a wannan haraka ta fina-finai sai aga kamar inda masana'antar fina-finan Hausa suke take a yanzu ya kamata da a ce ta wuce nan ta haɓaka ta kamar za a ga akwai wasu matsaloli da ke hana ruwa gudu kamar me yasa ba ku kai wannan matsayin da ya kamata ku kai wannan matsayi?
Wannan gaskiya ne, matsala ce ba matsala bace. Abin zai baki mamaki shine ma'aikatar yin fina-finai ta Arewa ta riga ma'aikatar yin fina-finai ta Kudu har da shekara biyu. Mun gidume su da shekara biyu. Da yake nan na biyu mun sha bugawa da su mutan Kudu ko a kasashen waje mun gamu. An min kira sunan kama mu daga Kano da muke su ce a me yasa muke bambantawa. I know Liwi tace ta kasa gaba daya. To na ta ba su amsa koya daya, nace ya danganta mika fahimta da Nollywood. Nollywood tana da manufa guda uku. Ta ɗaya shine hukumar ta cifna fina ta ƙasa ta fassara Nollywood akan cewa ita ce ta fassara ma'aikatar yin fim ta Najeriya ta raba ta gida biyu. Ta ce Nollywood shine ma'aikatar fim da ake yin ta take kuma da tushen ta da wajen sayar da ita da wajen yin ta a Lagos da Onitsha da Benin. Sannan kuma Kannywood ita ce ita kuma ma'aikatar yin fina-finai take a arewacin Najeriya wacce take yin fina-finai ta mafi yawa a Hausa ɗaya kenan. Sannan idan ka ɗauki kuma fahimtar mutanen duniya akwai ma'ana ta Nollywood. Nollywood ma'ana wanda su kamar academics suke na halarci semina wato taron ƙarfi na ilimi da dama na marubuta akan Nollywood. Wato yin fim a Najeriya mai wato yin fim ta hanyar da 'yan Najeriya suke yi. A yi a sati biyu, a kai kasuwa a sati na uku, a kawo kuɗi. Duk wani iwon nan fina ko a nan Amerika yake sunansa Nollywood. Dan Nollywood ne. Akwai wa'annan ma'anar. Sannan kuma akwai ma'ana ta mutane da 'yan Najeriya. Ko mu a gidajen kace je ka so mu Najeriyan fim. A gidana na aiki dana so mu Najeriyan fim. Ba zai so mu fim din Hausa ba. Zai so mu fim din Turanci, fim din 'yan Lagos. A wani ce ka je ka so mu fim din Hausa, zai so mu fim din Hausa. To kin ga Nollywood tana da ma'ana guda uku. To duk wacce aka ɗauka Nollywood masana'anta ce ta yin fim a Najeriya gaba ɗaya, amma tana da rassa. Babbar reshin ta gaba ga babba na arewacin Najeriya shi ne Kannywood da shi muke yi. To misa suka fi mu ci gaba? Akwai dalilai kamar guda uku misali. Na ɗaya dai ana farkuwa mu mafi yawan mutane suka kawo wannan sana'a mun an kawo ta ne a matsayin abin sha'awa, kuma an shige ta a matsayin abin sha'awa. Ba sana'a ka ɗauke ta ba farko, amma a yanzu na tabbatar muku da cewa mafi yawan masu yin wannan abu wallahi an ɗauke ta sana'a ake yi da ita. Na biyu shi ne ilimi. Sun fi mu ƙarfin ilimi, sun fi mu masu ilimi a cikin ce kula jami'o'insu gaba ɗaya daga kan na Lagos da su Obafo mi a Wolowo suna koyar da abin da ke kira tiyata, wato ilimin wasan kwaikwayo ana koyawa. To yanzu za ka ga cewa ita wannan masana'antar ta Kudu ta wannan wanda suka yi karatu a wannan makarantu su ne suke riƙe da ita, kuma duk inda ilimi yake ina tasiri akan rashin ilimi. Hakikanin gaskiya gaba ɗaya mu hattani nan na shiga harkar fim ba tare da na karatu ba, na san me fim, amma dai ina da karatu na digiri ɗaya na farko na biyu na shiga harkar fim, amma ban karanta fim ba. Sai bayan na shiga na fahimta nan kuma kuma koma makaranta Jos Lasia na gama na kuma kuma Mascom a jami'ar Bayero na kuma yin karatu akan harkar fim na kuma dawa. So ilimi shine na biyu. Na uku shine wato fahimtar masu hannu da shuni a garuruwan da muke. Masu hannu da shuni a kasashen Kudu sun fahimci cewa wannan harka ce ta samun kuɗi, ta samar da aikin yi. Sun kokari wasu daga ciki sun zuba kuɗaɗensu a cikin harkar sun haɓaka ta. Amma mu a arewacin Najeriya babu wani mai hannu da shuni kwaya ɗaya da ishigo ice bar rungume ku, saboda ba mu haɗa kanmu ba, ba mu da ilimin da za mu tura wa al'umma, mu tura wa gwamnati da jama'a masu kuɗi cewa wannan sana'a ce ta yi. Ya kamata ku zuba kuɗinku, ba mu da tsari ba yiwuwa kuma sai da ilimi, amma alhamdulillah ana neman sai.
Ban tarar washinka ba, amma hadda al'adar arewacin Najeriya kamar ta kawo cikas da rashin fahimta, saboda so da yawa daga an yi magana fina-finan Hausa akwai za a ga baɗala ne, iskanci ne, ana gurɓata tarbiyya, ana ɓata.
Wannan magana kika faɗa gaskiya ne, amma akwai abin da mutane suke mantawa. A duk yanayi ko irin sana'a ko irin harka a duniya ana samun mutane nagari, ana samun mutane fasa gurba a ciki. A ciki gaskiya saboda rashin ilimi babu wata harkar da ba a baɗala a ciki. Kuma wannan wani abu ne tsakaninka da Ubangijinka. Duk wanda ya shigo da niyya, haka Ubangiji ce, wannan hadisi ne na Annabi. Innamal a'malu binniya wa innamal likum imanawa. Da niyyar da ka shigo ta zaka samu. Idan ka shigo kai baɗala ka samu kuɗi ne, haka zaka ƙare ka samu. Idan ka shigo ka niyyar ka nemi abinci, ka taimaka wa al'ummarka da addininka, za ka amfani da wannan. Amma na tabbatar miki akwai mutane nagari, duk mafi yawa ba nagarin ba ne a da, amma akwai mutane nagari masu ilimi, masu hankali, masu fasaha, masu tunani mai kyau. Duk mutum zai ɗauki biro ya rubutu, ya rubuta littafi ko ya rubuta script, kin san ba mutumin banza ba ne, ya san abin da yake ina da wannan. to amma abin da muke nema inda za a sami ilimi za a samu wannan gyaran kuma wannan ya dauko asali da tushen ita harkar wasan kwaikwayo tun daga gidan talabijin saboda gidan talabijin ya fito ifado industry mutanen gidan talabijin suka fado da shi to wasu abubuwa da suke faruwa tun daga can suka fara faruwa har suka fado suka shigo cikin industry amma alhamdulillah ana samun gyara ana samun canji ana samun taimako daga gwamnatoci musamman gwamnatin jihar Kano a yanzu don ko yanzu a bude kasuwa ta yin finafi ta sukai da kayan finafi na Hausa kawai kuma akwai masu hannu da shuni sun fara shigowa ciki dan yanzu akwai wani attajiri ban san sunansa ba a Kaduna ya bude kamfanin buga CD da DVD da studio da wasu abubuwa masu hannu da shuni sun fara shigowa kuma yaran mu suna neman ilimi wasu ma da kansu suke biyan kansu kuɗi suke tafiya yanzu akwai sun tafi English sun je sun yi karatu sun dawo akwai su anan a Najeriya suna tafiya makarantu zuwa Lagos da sauran suna neman ilimi da kansu to ilimi shine mafita insha Allah.
Yawa wata tambaya da nake so in yi tun daga ka zaka kara mana haske zamu ga kamar Alinuhu kawai ne za a ganshi a fina-finan Hausa yana buga Hausar kuma a ganshi a na English yana turancin sauran tsoro suke su Englishin ko ko menene to yadda Alinuhu ya koyi turancin English shi ma yayi nan kuma me ke hana dan me ba a ganin sauran ƴan wasan Hausa a cikin fina-finan kudancin Najeriya
a cikin jarumanmu matasa saboda Allah Alinuhu shine wani izurfin ilimi yi karatu har yi degree kinga an kuma dawa magana ta ilimi wannan hasken wannan ilimin da yi ya bashi dakwaka akan sauran ƴan uwansa daya na biyu ya samu jajircewa akan cewa shi fara daukan cewa wannan sana'a ce kuma ina da wato ana kira focus ina da burin zaman wani abu kuma irfa idan sa irfa kunnan sa idin karuwan nan abun abun da zai dauke hankalinsa daga kai bai kula ba ita fa ije wannan matsayi ilimi shi tasiri a yanzu akwai sun fara kadan amma yanzu ba su samu tasiri sau ba shi bane yanzu kamar san danja ina zuwa ina yi a Kudu Yakubu Muhammad yayi karatu ya je makaranta ina digirin sa ina zuwa ina yin fina-finan turanci akwai Rahama Sabo Jaruma ta fara fina-finan turanci to amma mu ba yin fina-finan turancin bane ai ba shi ba dakwakar daga inda ka fara din me tasirin ka anan a ƙasa ita wannan sana'a ta Hausa eh shine abin da muke nema
ina da tambaya anan ɗaya daga cikin abin da kai faɗa dazu shine maganar tsari da kuma haɗin kai wato ɗaya daga cikin abin da su fina-finan Kudu suke yi wanda ko mu da muke zauna anan abin da muke jin dadin shi kenan sun iya surungumi mutanen da suke da masaniya a wani fanni daban kamar yanzu a ce na internet din nan yanda za a yi amfani da internet domin mutanen da suke wajen Najeriya su samu suna ganin abin da yake faruwa a Najeriya to masana'antun fina-finan Najeriya kamar shi Nollywood din tintini suka fara amfani da haka duk da ba a da mutanen gida ba su da karfin internet da za su kalla mutanen waje suna da shi to sai kaga cewa ko ta yaya kafin mu ga fina-finan Hausa guda daya a internet mun ga guda 10 na Nollywood to ɗaya daga cikin matsalar da muke samu tsakanin mu kadai mu ƴan arewa shine ba ma iya rungumar junan mu waɗanda suke wajen idan kai baka da fahimtar yanda zaka saka film ɗinka kai ne producer kai film baka da fahimtar yanda zaka saka shi mutanen waje su gani ba mu iya mu ce to ni yanzu ina da wani dan uwana da yake zaune a London ko America ba ta yaya za mu saka wannan film ɗin mu zo mu hada kai dan kai ni ba producer bace ba amma kai producer ne amma kuma kila ina da masaniyar yanda zaka saka shi akan internet mutane su gani to rashin wannan yana janyo mana rashin ci gaba matuƙa dan yanzu haka ma zaka ga cewa babu yanda zaka je kamar yadda zaka roko ko wani waje da kuma ba karamin kuɗi suke samu ta wannan hanyar ba
to alhamdulillah kin so samu kin tabo min da yake min kaikayi wannan abu da ke faɗa gaskiya ne a yanzu akwai wanda suke sun fara wannan akwai tunanin haka yanzu misali kamar Alinuhu akwai wani site ɗinsa da ya bude Alinuhu Movies duk mai fansa da yi mallaka suna ciki kuma za a iya siya kuma za a iya gane misali kamar ni daga nan yanzu na biya ta kana da kan zona ana nan ana yi mana developing software na harkar fina-finai wanda idan duk inda kake a duniya idan ka sai wannan app ɗin appin san zan fasa shi ban ka sai wannan app ɗin za ka iya daukan za ka iya zaɓar kowane film ka siya ka gani kuma wani ya mallaki wannan fim din shi ma sai ya ga alert a cikin waya cewa yau an ga fim ɗinsa sau daya inda za a raba ana nan ana kokari ana yi amma dai da haka an dawo akan maganar ilimi yanzu ana nan a Canada ne ake mana wannan app din wanda yake shi ma kuma duk duniya ko zai iya kallon kowane fim duk inda suka fita a site da yadda Allah zamu ringa zuba su tunda percent ba wai sai wa zamu ba shi mai fim din yana da 70 ko 80% mu da muka sa masa muna da kamar kashi 20 ko 30 a cikin kudin da muka sa masa akwai yunkuri na yin wannan da dama amma da aka ga miki ilimi tattalin arziki shi tsaye da mu amma a gaskiya yanzu an kallace wajen saboda kasuwancin ya shiga matsayin da aka fara a ringa daukan CD da DVD a siyar kasuwa ta tsaya check babu manufa saboda haka wannan amfanin fitowar mu ringa zuwa wannan taron don mu ƙara ilimi mu je mu bawo na gida cewa ga fa harkar zamani da ake yi yanzu wannan sai da CD da DVD ba shi bane din ta wannan ne ba a taba ci gaba ba a harkar film saboda cikin kashi 10 ko kashi 1 ribar ba a samu ta harkar da muke bi
to kun yi tunanin wannan matsala da kuke huskanta ta satar fasaha kai magana a Canada a za a kirkiro wata na'ura wanda mutum kuma kun yi tunanin yadda za ku toshe kafar hana masu satar fasaha satar muku fasaha
wannan gaskiya ne akwai mun yi taro wata biyu suka shige a garin Montreal a Canada again abinda na kawo tambaya kenan masana a wajen sun ba mu hanyoyi wajen kala shida na za a iya doda fasaha tun daga kan CD ma da DVD din tukunna wannan ba za a rasa ba ko kaka ko kunan yanzu ba ku doda fasaha gaba daya ba kasar America iya kawai ka san inda zaka ke so a dode wace zaka yi inda kullun da kake kara fasaha ka dode shi ma barawon mai sata fasaha shi ma kake kara fasaha amma muna nan da hanyoyin da za a yi mu kare tare za su fito da ita da wannan harka da za a amfani kuma kamar kika tambaye ni a baya ko da ke harkar fim da kuke muke ta magana akai kamar kamfanin namu shi ba harkar fim kai muka tsaya ba amma nan ga wannan ko da ke tambaya akai
eh ga kira nan mun samu daga Ajakuta hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam Halima
sannan ina wuni wake magana
Suleiman Ibrahim daga Ajakuta Rojarin da Bashi
to mallam Suleiman Ibrahim to mallam Suleiman Ibrahim ga kaga bakon mu Dr. Ahmad M Sarari yana sauraron ka tambaya zaka mishi ko kuwa
eh to gaskiya ni ba tambaya zan bane ba mataki bane kuma bana amma dai abubuwan da nake so in nuna farin ciki na akan yadda Allah ya ba su sa akan wani irin so iyaka dai abin da zan musu addu'a Allah sa aka a gama lafiya kuma Allah ya ƙara kusa iyaka mu gana take
to mun gode sosai kuma iyakacin kiran da zamu ya dauka kenan da ina da tambayoyi da yawa ya za a yi a taimaka wa matasa amma ga lokaci ya za naga aikin da kuke akwai tallace tallace da naga kuna yi kuma kwanaki da naji aiki biyu ke akwai matasan da sun suna da sha'awar yin waɗannan tallace tallace ya za a hada gwiwa da su a taimaka musu
to a gaskiya ko da yake na ga miki nima kamar shikara ta gabata na hada karatu na a biyu ke mun gamu da matasa da yawa da sun yi karatun mascom karatun da ya shafi harkar tallace tallace to duk wanda suka zo mu a kamfanin mu mun bude muna harkar tallace tallace muna harkar communication wato harkar sadarwa muna harkar shirye taro da biki da wannan muna abubuwa da dama a yanzu muna dauke da ma'aikata sama 400 wanda muka kamfanin da yake daukan nauyin su to amma duk lokacin duk wanda yazo wajen mu ko ka shiga site din mu www.sirriclassic.com ko ka bugo waya ko ka je office din mu na Zaria Road insha Allah zamu bada gudunmawa
yanzu dai tunda kai wannan magana a radio duk duniya ta ji duk zan tura maka su kakab
Allah ya kawo salafi
zan tura su yawa
Allah ya kawo salafi
to ma saurare iyakacin shirin namu kenan sai kuma ranar litinin da izinin Allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da bakon mu
Ahmad Muhammad Sarari
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Vasco da ma Abubakar Janaid wanda ya taimaka mana da daukan waya ni ce ta ku Halima Jumrau ki sallama da ku huta lafiya kuma Allah ya sa mai karshen mako lami lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.